نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. yanzu da muke magana safiyar ranar Laraba ce da ta daidai da 1 ga watan Ramadan, hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam na da shekara 1431, daidai da 11 ga watan August shekara ta 2010. Wannan shine karsa na 15 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqh sirah na ainihin babban malami Professor Zaid Ibn Abdul Karim Zaid, Allah ya saka mishi da alkhairi. Idan ban manta ba, malamin ya kawo mana tarihin daukar da Halimatu Sa'adiyya ta yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ta tafi da shi domin ta shayar da shi, da kuma duk yadda aka yi ma tun farkon lokacin kulla yarjejeniyar cewa ta nemi ɗa ne mai galihu wanda yake da uba, wanda yake da wadata, hannu da shuni, sannan ta dauka da bata samu ba, sai ta dawo ta ɗauki annabi sallallahu alaihi wa sallama a halin ita tana ganin ƙasƙanci ne dai kawai da rashin wanda ya dace. Allahu akbar, ashe ta ɗauki wanda ya fi kowa dacewa duniya da lahira, ashe wannan ɗaukar da ta yi shi ne babbar darajar da za ta ɗaukake ta ita kanta, sunanta ya wanzu da wanzuwar wannan ainihin addini na Musulunci. Malam ya kawo mana daga cikin hikimomin da yasa ake ɗiban ‘ya’ya daga birane irin na Makka ake kai su ƙauyuka, samar da kyakkyawar lafiya ta jiki da kuma samar da gogewa a cikin harshen Larabci. Bayan mun tattauna wannan, malam ya fitar mana daga cikin fiqhun da muke iya samu na koyon harshen Larabci, da kuma bayanai da malam ya fara akan irin yadda maƙiyanmu suke ganin cewa harshen Larabci na da matuƙar haɗari gare su, domin na daga cikin hanyar da zai haɗe kan musulmi. Sai malam ya ce, wa innal lughata al-arabiyya hiya ihda raka'izi salasin yahtammu biha al-a'da'u fi hujumihim 'ala al-islam. Wallahi harshen Larabci na ɗaya daga cikin cibiyoyi guda uku waɗanda maƙiya suka ba da muhimmanci game da kai farmaki a kansu. Waɗannan abubuwa guda uku, waɗannan cibiyoyi guda uku waɗanda maƙiyanmu suke ba da muhimmancin kai musu farmaki su ne Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'ani mai girma. Kullum maƙiyanmu suna ainihin ƙoƙarin su ga sun kai hari zuwa ga Al-Qur'ani mai girma, yayin da suka tabbatar da cewa ba za su iya cutar da Al-Qur'ani ta hanyar ƙara shi ko ragewa ba, domin asalin musulmi ba sun dogara wajen wannan Al-Qur'ani ne da Qur'ani da ke rubuce ba, sun dogara ne da abin da alaran nomi suka haddace, domin asali dama daga abin da aka haddace ne aka rubuta ɗin. Na haka har yanzu musulmi ba sun dogara da Qur'ani da ke rubuce ne a takaddu a matsayin yau in an lalata su to musulmi sun rasa Qur'ani ba, a'a, musulmi dama sun dogara da Qur'ani ne wanda yake haddace aka. Wannan harkar da suka ga cewa za ta yi musu wahala wajen samar da ruɗani da Ƙur'ani, to shi ne sai su ta rubuce-rubuce suna kawo shubuhohi game da ainihin Al-Qur'ani. Misali, kusan shekaru 10 da suka wuce suka ainihin rubuta a kan America Online, shi ne www.aol.com, suna cewa suna amsa wa Allah ƙalubalen da ya jeho musu da cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdin fa'atu bi suratin min mislihi wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum sadiqin. In kuna tantama game da wahayin da muka sauka wa bawa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai ku zo da wani abu na daga misali irin shi, sannan sai ku yi da'awar waye zai tsaya muku, domin shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ne garantin shi, Allah ne ya tsaya mai, Allah ne ya lamince mai, ko kuma in ku kawo naku sai ku faɗi waye zai lamince muku. Allah yake to kuma na ba ku haka a yanzu, domin in har ba ku haka ba a yanzu fau ba za ku taba yin haka ba. Abinda ya dace ku ji tsoron Allah, ku kiyaye wuta wadda Allah madaukakin sarki ya talinta ga kafirai. Sai suka ce lallai ga amsar kalubalen nan bayan shekara 1400 da wani abu, suka kirkiro wasu surori na ƙarya, suka sa musu suratul tajassut, suratul muslimuna, suratu kaza, suka kirkiro surori kamar surori guda 8. To yanzu abin ya wuce nan, yanzu sun samar da cikakken Qur'ani ne wanda waɗannan din na daga cikin surorin wannan Qur'ani, sai suka sami shi Al-Furqanul Haqq, Qur'anin gaskiya, wanda Muhammad ya zo da shi wai na ƙarya ne. To a ciki ma abin da ke ciki sai zage-zage. Shi yasa kullum in ana cewa Kiristoci da Yahudawa su a wa'azinsu za ka zage-zage, ni ba na fahimtar wannan magana. To wa'azinsu na gidajen rediyo ne suke yaudara, amma akwai wanda ya fi bayyana rashin kunya da zagin addinin Musulunci irin Kirista da Yahudi? Babu. Tun zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam a nan kasar, duk sanda aka zauna lafiya sai wani Kirista sai zagi Musulunci, sai zagi Alkur'ani. To ina magana iya zamantakewa tare da ake cewa Kiristoci sun fi haƙuri, Kiristoci sun fi zaman lafiya? To kullum wannan Alkur'ani shi ne abin da suke hari. Na daga cikin ruɗanin da suke kawowa dangane da al'amarin Qur'ani, jama'a sai su dubi inda aka fi ko ina kula da karatun Al-Qur'ani, sai su haifar da fitina wadda za ta girbe mahaddata Al-Qur'ani. Haka ta faru shekara 30 da ta wuce 1980, rikicin Bulunkutu na ainihin jihar Borno. Muhammadu Marwa mai Tatsine Kirista ne fa, ba musulmi bane? Ba musulmi bane. Muhammadu Marwa mai Tatsine Kirista ne, ba musulmi bane. Reverend Father ne. Daukan shi musamman aka yi tun daga ainihin Kamaru, yanzu don yi wannan aiki na roƙa musulmi da sunan kuma cewa Alƙur'ani. Yau shekara 6 da ta wuce, wani ɗan uwan shi ya zo ya musulunta a wurin mu a Ayola. Ɗan uwan shi ne, in ma kai ka taɓa ganin Marwa mai Tatsine ne, in ka gani sai ka ce shi ne, shi ma Reverend Father ne. Da ya zo musulunta a wannan lokaci ne yake bayanin duk ire-iren waɗannan makirci da waɗannan sharrori da makamantansu. Ba abin da ya ɓoye wa musulmi, ya ta kawo mana hotuna da document da sauransu. A yanzu haka idan ka je Center for Islamic Thought da ke ainihin Yola Adamawa, za su baka duk waɗannan bayanai da waɗannan documentation. Sannan ku dubi irin yadda aka kashe musulmi da masana Al-Qur'ani a wancan lokaci a Maiduguri, a Kano. Wannan fitina sai ya zama gaba ɗaya kamar makarantar Alkur'ani kaɗai take bi. Sannan dubi rikicin Boko Haram da ya taso, manya-manyan Kiristoci ne, Reverend Fathers da manya-manyan kafiran Arewa su ne suka ɗaure wa tafiyar gindi. Ku dubi matasan da ta girbe mana mahaddata Alkur'ani, za a sami shekara 20 nan gaba ba a sake samar da irinsu ba. A cikin kwana 7 aka yi mana wannan asarar. A yanzu haka jami'an tsaro har yanzu suna nan rike da wani Reverend Father daga Michika ta jihar Adamawa, wanda yake da hannu dumu-dumu kai tsaye da wannan ainihin harkar. To ya aka yi? Reverend Father yake taimakawa da'awar da za ta kafa gwamnatin Musulunci. Ka taɓa jin haka? To lallai akwai abin tunani. To kullum duk abin da zai kawo ruɗani game da Alkur'ani abin da suke yi kenan. Dan girman Allah, wacce fa'ida ce ɗan adam, ba wai musulmi ko kirista ba, wacce fa'ida ɗan adam zai samu idan ya ɗauki Qur'ani ya katsa kashi da shi? Babu wata fa'ida. Akwai wata fa'ida ne ta kashin ya fi goguwa idan ya goge kashi da Alkur'ani fiye da in ya goge da toilet paper ko kuma ya goge da ainihin jarida? Amma ka dubi abin da Gideon ya yi a Kano. Ya aje Alkur'ani izin shi 60 a cikin banɗaki, ya mai da shi shine toilet roll. Da aka gano shi, aka yaudari musulmi, aka kama shi, aka je aka aje shi a kurkukun gauran dutse. A dan matasa suka bi dare suka je suka datse kan shi. Me biyo baya, sakamakon shi an kashe wa musulmi matasa sun fi ɗari. Shi kuma me ya zama? Daga baya ya tsallake. Ai, an so a tsallakar da shi ne, daga baya ya tafi ya tsalle ya koma ƙasarsu, shi kenan ya zama Reverend Father. Abin da suke kenan. Ina 'yar jarida ko matar da ta zagi Annabi da Alkur'ani a cikin jaridar Disney, yanzu Reverend Sister ce. Dama Kiristoci, in har za ka iya tsogalar musulmi ta hanyar jawo wani bala'i, ka zagi Annabi ko kai wani rubutu ko makamantan haka, bayan ɗan lokaci shi kenan sai ka zama Reverend Father. Akwai kasar insha Allahu ta'ala daga cikin jerin yadda sosuwa Yusuf Ibrahim Bauchi, wanda zan fito muku da su, wanda za a gani kullum matsalar kenan ya za a tsogali musulmi. Na taɓa yin wata tafiya kudancin ƙasar nan, jama'a ƙasar Inyamurai, amma sai muka bi ta ainihin Benin City. kwana ya kama mu kwana a wani hotel da tsakar dare sai suka tashi suka sa ta bakare muka su mace kuma muka yi musu tsawa sai a biye ne mai zaman hayaniya mai hotel din yana da gida a bayan hotel din dan dama galibi haka suke a ku yayin hayaniya sai ya fito lafiya muka ce tafiya ce ce mana tafiya bacci da ni mun kama daki na mu kwanta kuma sun hana mu bacci da kadakare sai ce to za su kashe in Allah ya so shikenan sai ce ni na san Bahaushe baya tsogala fada yace duk inda kaje an yi fada da Bahaushe to an tsogale shi nace ya kai ka san haka yace kusan shekarar shi 40 a Kano yace amma kullun sai a kira taro sai yace ya za a tsogali musulmi ya za a tsogali musulmi yace wata rana sai da miƙe nace musu wai ku muna tsakiyar garin mutane wanda in suka kewaye mu za su yanka musu dafa naman musu ci ne amma kullum muna cewa ya zamu mu tsogale su shi in muka tsogale su za mu iya kubuta mu tafi kasar mu lafiya kalal sai aka ce ni ban san mutunci ba yace aka ci mutunci na a taron a halin dattijan ne yace shine na sai da duk gidaje na da duk hotel ina da nake da su a sabon gari sai na dawo kasar mu nan na zo ne gida ne hotel ina na zauna wannan sheda mu da shi yake gaya mana jama'a yana cewa kullum za a kira taro a ce yaya za a tsogali musulmi yaya za a tsogali musulmi kullum za a yi rubutu a ce kuma wannan abin nasu ina son ku gane plan ne ake bayan shekara 5 bayan shekara 4 bayan shekara 6 shi ne mafi yawa duk bayan shekara 1 2 3 na 4 za a rubuta za a zagi annabi a wata jarida local ko international ko a wata tasha ta website ko yanzu da ake cartoon da sauransu irin abubuwan da kasashen Denmark da sauransu ke yi to kullum ya kamata kenan mu kuma musulmi mu dubi ashe in har ya zama makiyan mu sun gane muhimmancin alqur'ani nan da matsayin shi a wurin mu to ya kamata mu ƙara ba shi muhimmanci da matsayi wajen karanta shi karantar da shi aiki da shi haddace shi kwadaitar da mutane game da ainihin falalar shi saboda haka ainihin malam yake cewa waɗannan farmaki da suka bada muhimmanci suke kawo ga waɗannan fagage guda uku sune Al-Qur'an Al-Karim wal Ka'bah Al-Musharrafa da Ka'aba wadda take da ainihin daukaka wannan farmaki suke ainihin nufi da Ka'aba ita kuma babban farmakin da yake da mun su shine yaya za su su ga cewa musulmi sun daina taruwa a wannan guri dan haka duk shekara ƙara ƙaƙabawa a ƙasar Saudi Arabia sharuɗa ake kokarin take akan ai nasara akai amma ƙara ƙaƙaba mata ake yi misali shekarar da a wurin jifa yau shekara 4 kenan ko 3 shekara 4 a wurin jifa mutane wajen 300 da wani abu nan take suka rasu cikin mintuna 2 kawai sai da kafirai suna cewa wannan taro taro ne na kisan kai dan haka dole a hana shi sai kace ba su suke son kashe musulmi ba to musulmi sun je sun taru sun kashe kansu da kansu a kasarsu ba sai su handala ba ko kuma hinta amma sai suka ce dole a hana shi saboda suna cewa wannan taron wata rabita ce islamiyya wata mahada ce da musulmi suke haduwa suna taro suna hada kansu suna komawa kasashensu da shawarwari da nasihohi da aka yi musu gaskiya ne kuma domin in kana jin hudubobin limamin arafa hudubobi ne waɗanda ke ɗauke da saƙo na duk abin da zai gyara duniya da lahirar musulmi to lallai ne dole ne mu gane muhimmancin Ka'aba jama'a kuma dole ne mu gane cewa wannan Ka'aba ita ce cibiyar duniya ita ce tsakiyar duniya tsakiyar da Allah yake hada musulmi duk shekara ya umarce su su je ko a kafa ne ko a kan raƙumi ne ko a kan mene ne amma dai su je me yasa sai ce liyashhaduna nafi'a lahum dan su samu moriya dan su samu alheri dan su samu amfani ambaci sunan Allah idan kun gane wannan yanzu malaman kimiyya kafirai sun shiga wani ruɗani wanda sun rasa yadda za su yi domin a tsari na kimiyya da fasaha shi ne za ka yi tajarrudi ne za ka cire son zuciya ba za ka shiga harkar kimiyya da fasaha a matsayin kai mai goyon bayan addini ka ba bane don haka duk inda ka ga ƙa'idar kimiyya da fasaha ta tabbatar da gaskiya za ta bi to me ya faru cikin bincikensu jama'a sun suka gano ashe GMT kuskure ne da suka ainihin yi makin ɗin shi a inda suka yi makin ɗin shi misali idan ka karanta geography ko kuma abubuwa na survey irin wannan za ga wannan layi-layi na duniya wanda suke bi to inda suka sa tsakiyar duniya shine GMT ya hauro ta daidai kasar Ghana, cewa yanzu kasar Ghana wani bangare na ta ya zama yana daga cikin bangaren da za a yi makin a matsayin tsakiyar duniya. Don haka sai ana kiyasi da agogon GMT, sai ka ji an ce kaza da agogon GMT. To yanzu ne agogon GMT in naso in muku kwatance a sauƙaƙe, yanzu nan idan 11 na rana ne a Najeriya, to yanzu a GMT karfe 10 na rana kenan. To a tsari na ilimin harkar kimiyya da fasahar agogo, to duk duniya ana gwada lissafin ta ne, tana ɗaukar lissafi ne daga tsakiyar duniya. To sai suka gano ashe wannan binciken nasu kuskure ne, ƙasar Makka ita ce asalin tsakiyar duniya. Wannan fa ba wai abin da Qur'ani ya faɗi ne suka yadda ba, a'a su ne da kansu garin bincikensu suka je suka gano haka. To sai suka ga wannan kuma makara ce, a ce yanzu su kuskurantar da kansu akan binciken da suka ce sun yi dole shekara ɗari. Sannan kuma in suka dawo gyara, gyaran nan zai dawo ya makin ƙasar Makka, sai suka ce kai ba za a yi wannan ba, don haka a ja baki a yi shiru. Don haka yanzu duk wani wanda ya ƙware da harkar kimiyya da fasaha ta agogo yana da wannan masaniyar, ya san ana tafa ne ba akan daidai ba, saboda tsabar son zuciya. Yau da an gano cewa California ce ta daidai da tsakiyar duniya, sai an yi wani celebration wanda duk tashoshin talabijin na duniya za su ɗauki live a yi wannan bikin a gaya wa duniya. Amma da aka gano Makka ce an yi shiru. Kamfanin Sawa, kamfanin Aljawal na ƙasar Saudi Arabia shi ya tayaɗa waɗannan abubuwan lokacin, har dai ta kai yanzu musulmi malaman kimiyya da fasaha sun saka waɗannan ainihin a cikin website na internet. To amma me yake faruwa? Har yau ba su haƙura da wannan baƙar hasadar da suke mana akan zuwa aikin hajji ba. Don haka duk shekara ku ji, ba za a sanya wata harkar ƙwallon duniya ko hutu na duniya ko menene ba sai daidai lokacin aikin hajji. Wannan makirci duk shekara uku sai da muka yi taro akan haka. Daidai lokacin aikin hajji daidai lokacin ne za a ce lokacin ne na hutun duniya, lokacin ne na kaza, lokacin ne na kaza, yadda duk jiragen sama za su karkata su tafi can, saboda 'yan duniya da masu shakata da masu yawon ƙwallo da masu yawon gantali za su biya ko nawa ne hukumar jiragen sama ta ce. Don haka za a ce za ka biya naira 500,000 aikin hajji, kana ganin ta yi tsada. Don aka ware kuɗin jirgin da ke ciki ne ya zai zama 180,000 ko 200,000 ko. To a daidai lokacin South Africa, ƙasar Africa ta kudu tana jiran wannan jirgin ya je, zai yi tafiya daga South Africa zuwa ainihin ƙasar da take tafiyar awa biyu ce, za a ba da naira 500,000. To ga inda za a ba da naira 500,000 a tafiyar awa biyu, ga kuma inda a tafiyar awa huɗu za a ba da naira 180,000, ina za su je? Don haka sai su karkata su tafi can. Don haka duk shekara sai an samu matsala game da ainihin tafiyar alhazai aikin hajji a Najeriya. Sai wani wanda yake masani ne a wurin wannan taro namu, sai ce to ina mafita? Sai ce wallahi mafita kwaya ɗaya ce, ita ce zama muna da jiragen sama namu na kanmu. Duk waɗannan kamfanoni da kake jin ake kamfanin kaza zai yi kaza, zuwa yake yayo haya, in yayo haya sai zo ya manna sunan shi ko ya fanta sunan shi a jiki, mun gama ya share mai musu da abinsu. To daidai lokacin da zai je ɗauko haya a kan kowane mutum ɗaya naira da 180,000 misali, ga wani can ya je zai ba da naira 400,000, sai a bashi? Ba za a bashi ba. Ko kuma a ce za a yi mishi zirga-zirga wajen tafiya, wajen dawowa fa a ce a'a. Don haka in aka zo dawowa sai ga kullum alhazan musulmi a cikin wahala. Iyakar mafitar kenan ya zama mu da kanmu mu mallaki jiragen sama namu na kanmu, in ba haka ba wahala ba ta ƙare. Kuma wannan makirci ne, ina fatar mun gane wannan da kyau. To babban makircin da ina mai baƙin cikin in faɗi wannan, amma ya zama dole ne saboda mun zo munasaba ce a kan haka. Yanzu ginin Zamzam wani dogon gini ne wanda suka sanya wasiyatu Abdulaziz, King Abdulaziz Endowment, wani dogon gini ne wanda yanzu yana ɗaya daga cikin gine-gine mafi tsawo a duniya. Hotel ne, ana gina su, ana bayar da su haya na shekara 25 da gwargwadon yadda gidan da kake so. Misali, na taɓa zuwa na taya flat mai dakuna biyu da falo da kitchen da toilet da komai za a siyar maka shekara lease ake cewa wato ba sayarwa ce ta dindindin ba to bari mu fadi da Hausa yadda za a fi gane za a baka hayan shi a shekara 25 a wannan lokacin naira miliyan 50 na Najeriya ko shekara 3 na jinataya to wani aboki na da bayan da muka je muka taya gaskiya saboda Allah da a yadda suka kwadaitar ko har mun yi zamu shawarci wasu wadanda muka san suna da hali su saya sai muka je muka bincike ta karkashin kasa sai mun ga tsabar yahudanci ne a cikin abin dan yahudawa su ne suke da kashi 80 bisa 100 na kudin da aka yi abin amma fa abin fa gashi ga Ka'aba tsallaken titi ne kawai asahar Ka'aba ne ma asahar Ka'aba dan in kana ciki ma zan kai sallah ka bi sallar Ka'aba duk malamai sun hadu cewa cikin Ka'aba ne wurin saha ce farfajiyar Ka'aba ne ashe yahuda su suka kawo kashi 80 bisa 100 na kudin da aka yi wurin dan haka sai suka kawo wasu ka'idoji na yahudanci da nake ina karantawa sai ina cewa shi ma'aikacin amma waɗannan ka'idojin gashin saba ka'idojin musulunci kuma nan maka ne kasar musulunci sai ce a to sai ne waɗanda suka da kudin kuma su ba musulmi bane to yanzu kenan duk masarautar nan ta maka duk kudin nan nasu ba su da dukiyar da za su yi wannan a suna da shi amma turawa ne za su ce ba zai yi wuri irin wannan wanda za a samu alheri a ce kawai mutum ɗaya ne ko ƙasa ɗaya ce ba ta mallaka ba wannan ya saba ma kasuwanci na duniya wato akwai alheri sai mu je mu karanta economics mu je mu karanta business admin mu je mu karanta management mu je mu karanta waɗannan irin ilmomi don zai sa mu yi kyakkyawan sani da masaniya game da irin makircin da suke ƙulla a musulunci kasuwanci ne wanda kai kaɗai za ka iya zuwa ka mallaki kaza sai a ce a ba zai yi don haka wani abokinmu sai sarari ya siya nan mutumin Kano ne bai wuce sati biyu ko jiya ya aiko ɗan shi nan wuri na ma dai a taƙaice bai wuce sati biyu ba ya zo nan sai sarab sai biyu siya bai shawarce mu ba biyu siya duk abubuwan da aka faɗi na falalar da ribar da za a samu sai bayyana ƙarya ne ba su ce maka za su karɓi na buɗe ɗaya kai kuma za ka rike na buɗe ɗaya duk lokacin da ka iso shi kenan sai ka buɗe kana da gidanka a Makka ka kwana kai da iyalanka kai duk abin da kake so gidanka ne naka na kanka har tsawon shekara 25 sannan kuma irin yadda ake cajin kuɗi jama'a kullum mutum ɗaya da zai kwanta a gado ɗaya zai biya naira 500,000 ne na Najeriya rabin miliyan shi ne kuɗin kama ɗaki ɗaya daidai da kuɗin Najeriya to za su kwadaitar da kai cewa to ka gani don ribar da aka samu kai kana da kashi uku mu kuma muna da kashi uku saboda za mu rinka wanke wurin muna gyarawa muna kaza muna kaza muna kaza in aka kwadaitar da kai haka sai ga to ai wannan in aka yi Ramadan biyu masu umara da masu aikin hajji suka zo suka kama haya ai ma za ka mai da kuɗinka dan miliyan 50 na Najeriya da haka sai ɗan Najeriya kai wani ɗan Najeriya ma wani babban attajiri wanda da zan faɗi sunan shi duk kun sani flow guda ya sai gaba ɗaya wato sala guda shine kamar a ce hawa na bakwai gaba ɗaya sai sai shi gaba ɗaya to wannan abokin namu sai bayan shekara biyu da su yi jama'a ni ba gaya mini ba fa sai ya je ne mutu yanzu yaya an ɗan fara samun wani abu aka ce ai har yanzu ba abin da aka fara samu shine sai ce to shikenan yanzu abin da yake so shi a mayar mishi da kuɗin shi a sayarwa da wani baka za ka ce za a sayar da wani ɗin sai aka ce ko zai samu ko 47% na kuɗin da ya siya ba zai samu rabin kuɗin da ya siya ba ba zai samu miliyan 25 ba bayan ya ba da miliyan 50 kuma shi ya taɓa kwana sau ɗaya ne kawai kuma duk wannan shekara biyun ba a taɓa sanya wani bai taɓa zuwa ya kwana haya ba to duk ina kwaɗaitarwar da aka yi mishi yanzu haka jama'a maganar mun batta a hannun wani abokinmu babban mutum ne mutumin kasar Saudi Arabia amma Bahaushe ya bi mana ita wallahi da ya bi mana ita din ba da jimawa ba kawai sai ya bugo waya cewa wallahi abin nan yaudara ce cikakkiyar yaudara abin da ya fi kawai ku samu kura ta tsira da na bakinta wannan kuɗin ma din a samu a tabbata za su zo hannu yake dan abin tsabar yahudanci ne a ciki Allah madaukakin sarki ya kiyaye to kuma duk wannan makinci kuma abin an gina shi ne salon ne akan riba, to yanzu dan girman Allah a ce dakunan ko gidajen da za a gina su a jikin Ka'aba ana ba musulmi haya, kuma ta hanyar riba ne ake cin abincinsu. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u, ba su gushe ba za su yi fayya karku har sai sun mai da kokunin riba da gargadan iyawarsu. Allah ya kiyaye. Sannan wal lughata al arabiyya, sannan kuma cibiya ta uku da suke kokarin kai mana farmaki akan ta ita ce harshen larabci. Fal lughata al arabiyyatu hiya al lisan alladhi yarbutu al ummata al islamiyya, shi dai harshen larabci shine harshen da ke hade kan tsakanin al ummar musulmi, fima bainaha wa bain qur'ani, ha tsakanin musulmi da qur'aninsu. Misali jama'a, yanzu duk wanda ya iya larabci lafiyayyen larabci yana karanta qur'ani zai je yana jin shi ne rangadadau. To da suka gano haka nan ma sai suka yi makirci kamar yadda ne ishara a karatutukan baya, shine larabcin ma sai aka yi kokarin kawo way development a cikin harshen larabci a karkashin wani darasi a cikin linguistics da suke kira language and national or language and international development, yadda yarukan duniya suke juyawa. Yanzu misali, a da sai kakarka ta ce adiko, sai ta ce patala, sai ta ce kallabi, yanzu duk ba a fahimtar wannan Hausar sai an ce dan kwali. To yanzu wanda ya iya patala ko adiko don rubuce-rubucen da aka yi da sunan patala, adiko, patari da sauransu, yanzu sai an ce skirt, yanzu sai an ce dan kwali. Ko kun fahimta me kenan ake so a nuna maka? Bahaushen yanzu ba za a zo da littafin da aka rubuta a Hausar da baya fahimta komai kenan. Kun ga an yanke tsakanin shi da al'adun kakannin shi ko? To haka Balaraban yanzu, na ka zai ana karatun Alƙur'ani, duk inda ka ga Balarabe yadda kake dubarudu shi ma haka yake dubarudu, ba ka jin abin da ake cewa shi ma baya ji, in ka koya ka ji, shi ma in ya koya ya ji. Domin larabcin da iyayensu suke mishi ba shi ne irin larabcin da ya sauka a cikin Alƙur'ani. Jiya mun ji yadda malai yake cewa yadda suke kokarin haɓaka yin amniya, yadda suke ba da muhimmanci har labaran duniya ake da amniya, amma dramomi kam kakkaf, duk wata drama da ake da amniya ake da pidgin arabic ake yinta sai in ta shafi ta sahabbai ce. Ita ma kuma sai kaga wani lokacin in ɗan Misra ne sai kaga duk sun bata harufan jimin da ra. Ja'a Muhammad, salaf ba sa faɗin ja'a, gauri sai ce jauri. Duk wannan makirci ne, don me? Don naka lalata larabcin. Don ana karanta Qur'anin ba kwa ji, to an yanke zumuncin da ke tsakaninku da Alƙur'ani wa hadisi nabiyha, kuma harshen larabci shi ne ke haɗa al'ummar musulmi ta ainihin hadisin annabinta. Da zaran an zo ana karatun hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, idan kuna jin larabci lafiyayyen larabci sai ku ji duk kuna fahimta. Shi yasa za ka ga manya-manyan malaman duniya a yau in kana sauraron suna karatun littafin da muke karanta na hadisi, inda za ka ji an ce mu mun karanta kaset 100 mun yi sharhi, shi ya karanta a kaset 10 sai ka ji ya isar. Me yasa? Saboda yana karantawa waɗanda suka taru gaban shi ɗaliban ilimi ne, suna jin irin wannan larabcin. Dan hakan ana karatun bulughul maram, wani lokacin sai ka ji malami an karanto hadisai 5 sai kawai sai ka ji ya ɗan yi sharhi na minti 2 sai ya wuce. Saboda me? Saboda ana fahimta. To in ya zama ba a fahimta irin wannan larabcin me zai faru? An yanke tsakanin musulmi da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wa turasihal islami, sannan sai ya zama an yanke tsakanin musulmi da al'amuransu da suka gada na ainihin wato musulunci, wato islamic heritage. Wal qur'an karim, shi ko alqur'ani mai girma, huwa masdaru tashri'iyyi ar-ra'is laha jami'an, alqur'ani mai girma shi ne cibiya ta kafa shari'ar musulunci wadda take dungurin gum da al'ummar musulmi. Wal ka'batu, ita ko ka'aba hiya qiblatuha, ita ce alqiblar musulmi alwahida, ita kadai duk inda musulmi suke nan suke tukantar da fuskar su. Saboda Allah cewa wa min haythu kharajta fawalli wajhaka shatr almasjid alharam, daga duk inda ka fito ka fuskantar da fuskar ka ta fuskanci masallaci mai alfarma dake Makka. Allati tattajihu ilaiha al-ummatu bi asrabiha aina ma kanu ahya'an wa amwata, wanda ike duk inda musulmi suke suna da rai ko matattu ne su kaɗai ne suke fuskantar wannan Ka'aba a matsayin alƙibla, shine ma'anar bi afradiha, al'ummar musulmi ne kaɗai suke da wannan alƙibla da suke fuskanta, babu wasu al'umma wadda suke da wannan alƙiblar ta Ka'aba sai mu ko, to kuma babu wata al'umma kakan wadda duk inda take in za ta yi ibada za a ce ga inda za ta duba ta kalla, wanda zai zama musu saiti guda ɗaya ne. Mu ko duk inda kake a duniya sai dai ka juya ka fuskanci mu. Ina fata an gane. Sai malam yace ahya'an wa amwata, suna da rai ko kuwa bayan sun mutu. Ma'anar wannan maganar ita ce musulmi in yana da rai in zai sallah ina zai fuskanta alƙibla, in ya rasu in za a kwantar da shi a kabari alƙibla za a kwantar da shi ya fuskanta. ولقد كنت في زيارات الى امريكا وبريطانيا وبرازيل ورايت شبابا مسلمين عربا. مالن يتي حقيقه انا كسانتي ا wasu ziyarce ziyarce da na tafi zuwa kasa amerika da britania wato british ko britain na fata an gani wal brazil da kuma kasa brazil wa raaitu shababan muslimina naga samari muslimi araban larabawa fi muqtabal al-umri a farko farkon rayuwar su wa fi ri'ani shabab da kuma danyantaka ta samartaka bain al-ashira wal-ishirin daga yan shekara 10 zuwa yan shekara 20 sana wala yastati'u al-fata minhum an yatakallama thalatha kalimatin mutazayyina bil-lughati al-arabiyya a cikin su daga yan shekara 10 zuwa yan shekara 20 ba za ka samu saurayi ko kwaya ɗaya da zai iya kalmomi na larabci guda uku a cikin lahajarsu ta larabci ba, shi ne mutazayyina, ba zai iya su da harshensu lahajarsu ta larabci ba, ka ji ɗanɗanon larabci ba zai iya ba kama uku, kuma balarabe ne, haihuwar uwa da ubanshi balarabe ne, amma an haife shi a America ko an haife shi a Brazil ko Canada ko wata ƙasa makamanciya haka. Malam ya ce wa idza tahaddatha bi lughatil balad, amma in zai yi magana da yaren wannan kasar da aka haife shi kamar turanci ko faransanci ko jamusanci, in talaka ya takallan bila talas'um, zai ta magana ba tare da duk wani takunkumi ba. Talas'um tala'asum shi ne abinda Bahaushe yake kira amawali, wannan rauni da musulmi suke rufe abin nan haka. Ina fata an gane, shi ne yake ba tare da tala'asum, ba tare da wani ainihin wato takunkumi ba, kai tsaye za ka ji yana turanci rangadaɗau yana yi. Yanzu irin waɗannan ne ake ta dawo da su gida Saudi Arabia, su ne ake ɗauka suke labaran duniya. To ba nan ba, duk wasu shirye-shirye irin na Amerikawa ko yanzu a hankali suna nan suna yi, a hankali wai da sunan wayewar kai. Sai ka ga misali irin shiri da ake cewa gari ya waye ɗin nan, wanda ba a samu wani saurayi, wata dubura suna ɗan maganganu haka, samari na jin daɗi a khalfiya ɗin, music an sa music ɗin shine background ɗin, suna ɗan yin maganganu hirarraki na 'yan soyayya, wannan ya bugo waya ce kai wallahi wannan kallabin da kika sa yayi miki kyau, wannan kaza. A hankali suna ta canzawa, irin yanzu ana ta dawo da su gida. An haife shi a America, an haife ta a Canada, sai zo sai a ɗauke su gidan radio da talabijin, su suke ire-iren waɗannan programs. Su kuma 'ya'yan cikin ƙasar an ruɗar da su akan cewa lugar larabci ko turai, lugar turanci, harshen turanci harshe ne na habara, haka za ka ji ya ce maka lughatul habara, yare ne na wayewar kai. Sai waɗanda suke da alhabaratul raqiya, waɗanda suke da ɗaukaka da ci gaba a wayewar kai, su ne ma suke iya turanci. A ƙarƙashin wannan, waɗannan irin matasan kaga an waye gari, kamar yadda malai yake cewa ha'ula'i aba'uhum muslimuna, waɗannan matasan fa iyayensu musulmi ne, arabun sannan larabawa, lakin wulidu wa nasha'u fi biladil gharb, sai dai an haife su sun tashi a ƙasashen yamma, a western world. Fama za su yakunu hali ha'ula, to wani hali waɗannan 'ya'ya za su kasance ba da an yakunu rijalan, lokacin da suka zama manyan mazaje magidanta, in ya zama a yanzu ba sa iya jin yarensu. Sannan kuma ku duba jama'a, waɗanda suka haife su suna jin larabcin gar, amma su ba sa ji, to su kuma 'ya'yan da za su haifa me zai faru? To su kuma jikokinsu me zai faru? Kaifa satakunu silatuhum, malam yace yaya alaƙarsu za ta kasance bil islami wal muslimina, yaya alaƙarsu za ta kasance da musulunci da kuma musulmi, tunda harshen da zai hada su da musulunci da musulmi ba sa ji. ماذا سيقرؤون؟ ماذا سكرمت عن سنجرما؟ إنهم سيخرجون إلى المجتمع وقد حيل بينهم وبين القرآن الكريم والحديث وسيرة السلف الصالح. ذاس فتوزوا على الأمة دا ذاس تعيش أتكين تجبكي لنكو بأن أنشا مكانتك أكانوز دا القرآن ميجرما دا حديث النبي صلى الله عليه وسلم دا تاريه مقبع تامتان ينكركي هذا قبع إيه بسنوان لما كوكم فهمت يا جماعة دم براس إكران تا القرآن با براس إكران تين حديثي با بسن تاريه سيدنا أبو بكر الصديق با كي سنكتن تيها ينزو كون هاسي سنة تنتن جسونا ينسى أبسا الآد أمريكا وا saboda ba amerika daga cikin al'ada shi shine ba ta abu in sunan shi muhammad sai kaji suna ce mishi mo sai kaji dan balarabe ana ce mishi mo what is your name sai ce I am mo shine wai muhammad ina fata an gane Allah ya kiyaye wa asbaha fi mutanawili aidihim an gane sai su waye gari irin waɗannan babu komai a hannunsu wa bi lugatihim ko da kuma lugarsu sai al-injil wa taura sai new and old testament sai littafan kristoci sai bible wal kutub an-nasraniyya da littafan nasara su nan su kawai dole ne ba ka iya karatun larabci ba sai na turanci za ka dauki qur'ani ne ka bude ba ka iya larabci ba me za ka karanta ga bible da turanci kuma ka iya turanci ba shi ba ka karanta ba nan taba ka kuma ka ce din littafan Allah ne ko kun fahimta jama akwai fitintinu fa suna nan jibje irin waɗannan fa har sun bubbuɗe website yanzu suna faɗa da wasu tsare-tsare da gwamnatin Saudi Arabia take tafiya akai dan menene ba za a bar kowa ya yada abin da yake so ba dan menene za a gwamnati za ta determine addinin da mutane za su bi a ce gwamnati ce za ta ce kadai musulunci za a bi a bari mana kristoci su shigo ƙasa su zo su yi wa'azi wanda ya ga dama ya musulunci ya zama kristiyan ya zama kristiyan a bari mana a bar free thinkers mana a bar philosophers ko dan menene za a ce duk littafin da zai shigo sai an bincika saboda kada littafin wani addini ya shigo a bar mutane mana an takura mutane wallahi akwai wata budurwa yanzu bata wuce shekara 22 ba ta buɗe website ta sa hoton video ta zagi kasar ta zagi malaman kasar ta zagi kowa a kasar ta ce damn unto Islam ta ce Allah ya rusa musulunci kuma wai musulma ce ta yi ridda amma irin waɗannan 'ya'yan ne da aka haifa a can ta yi rudda iyayen kuma sun mutu a nan ne za ka gane muhimmancin maganganun da malam salihin al-usaimin Allah ya gafarta mishi ya a cikin littafin shi sharhur riyadus salihin ka samu mujalladi na farko na riyadus salihin usaimin ya yi bayani cikakken bayani game da hukuncin ka je ka zauna a ƙasar turai din nan musamman a yanzu akwai abokina bai wuce watanni 5 ba da dawowa yanzu ko wata 7 za ku ji na labarai a murya America da safe wane ne haka ji tudun wada Umar Sa'idi tudun wada dai fadi karar kawai Umar Sa'idi tudun wada tun mishi lafiya baka ta tamba sallama yace wallahi bala'i na gani malam in ƴaƴan mu suka taso a cikin wallahi mun ci amanar su yace rana tsakanin shiro kamar an mun asiri na dawo me faru yace malam na bana addini babu magana tarbiya babu danka idan ka tashi shi ya salla sai yake akwai toll line three lines 999 daga kowane handset in ka buga kai ba ga ya sa maka SOS three line ne kawai shikenan sai ɗan sanda su dauka sai ce babana ya matsa mini kullun karfe 5 na asuba zai tashe ni ce in salla asuba ya matsa mini ya hana ni sakewa yace yara tun suna primary so ake fara koya musu cewa this is your right da ƴancinku akwai duk yaron da baban shi yadda ke shi sai ya kai kara shi yaron a je a kama uban a kulle shi sai a kwace yaron a ce tunda yana azartar da shi an kwace in abu ya abu wata ran yaron ya je ya kai kara ya ce shi baya son baban shi ya ci gaba da zama da uwar shi lauyoyi su tashi kuma su tsaya mai a kashe auren shi bai yarda da wannan auren ba yace to gaskiya saboda Allah yace na ji tsoron ƴaƴana su taso a haka nace Allah ya saka maka da alkhairi labarai yake a can amma yana dawowa shi ne shugaban gidan rediyon Freedom na Kano yana dawowa suka ba shi wannan mukami mutumin tudun wadan dan Kaduna hali sunna mutumin kirki shi yasa duk wanda ya tsaya wa Allah sai Allah ya tsaya mishi dole ne dan adam ya rinka tunanin menene mustaqbal na ƴaƴan shi. Ne Allah yace am kuntum shuhada idh hadara yaqub al maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Allah ne yake tambayar duk duniya duk da mutun nan kuna nan lokacin da rasuwa ta zuwa annabi yaqub ya tara ƴaƴan shi yana ce musu bayan na mutu me za ku yi, me za ku bauta? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kace zamu bi addinin annabawan nan iyayenka da kakanninka su Ibrahim da Isma'ila da Ishaqa, Allah ɗaya ne bautawa, wa nahnu lahu muslimuna, mu kuma musulmi ne, mun sallama wa Allah. Dole ne dan adam yayi tunani idan nazo na zauna a wannan anguwar lalle zan samu kwanciyar hankali, lalle zan samu tsuwa, akwai ruwan famfo, akwai wuta, to amma wata tarbiya ƴaƴana za su shiga? Domin akwai yanayin da duk bala'in lalacewar tarbiya kai zaka kubuta dan ka riga ka ginu akan wani abu, amma ƴaƴan ka fa duk abin da baka tunani munkar ne zai iya zama alheri a wurin, abin da kai kake gani munkar ne mugun abu ne su kuma zai iya zama ma'ruf ya zama alheri a wurin su, saboda ba su riga sun ginu akan wani abu ba. Zuciyar yaro kamar farar riga take, duk irin fentin da aka yaba zai bayyana. A ƙarƙashin wannan jama'a dole ne mu rinka nazari da tunani, in zan sai gida in koma anguwa kaza, idan zan zauna gidan haya kaza, a gidan da zan zauna gidan babana ne, a ƙanin mahaifina ne ya bani gidan in zauna, amma menene makomar tarbiyyar ƴaƴana? A ina ɗibi ƴaƴana na tafi Port Harcourt ana samun alheri a Port Harcourt, amma menene makomar tarbiyyar su waɗannan ƴaƴan nawa? Yi tunanin in kare su ka bar su yadda kai kake gani garinku garinku ne da daɗi fa, haka duk da aka haife shi a wani gari fa haka yake tashi ya zama contented, ya gamsu, ya natsu cewa nan garinsu ne, ba da matsala. Kai ne zaka ga cewa nan tsakiya arna ne, shi dai kallon su ma a arna. Ko kun fahimta jama'a? Wallahi lokacin da muke zirga-zirgar nan kudu mun ga abubuwa jama'a waɗanda lallai ne. Sai ka da ka karanta maganganun Malam Salihin al-Usaymin zaka ce lillahi darru salihin, alherin Allah ya kai wa Usaymin. Yayi nazari don ya shiga ya fita shi kanshi ya je kasar ya je ya ga irin waɗannan manakir, ba wai labari yake ji ba. Akwai abokin mu ya ba daga Turai yanzu ba daga ɗaya ba yake cewa ai wanda ma yake shakka fatoyin nan na Usaymin shine wanda bai je Turai ba, wanda kan ya je Turai yake wannan shi yafi kowa sanin cewa waɗannan maganganun masu ne asalin gaskiyar. Ɓacin tarbiyya, lalacewa. Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. To wani sharri kuma fa shi ne wani lokacin har tsoratar da ƴaƴansu suke game da ƙasashensu. Yaro an haife shi a Amerika, da zaran ya yi wa uban laifi sai a ce za a koma da kai gida. A ce shegiyan an koma da ke Saudiya ya rinka sa hijabi. Sai kirin ƙasa burfa, sai kirin ƙasa niƙadi, sai ta natsu. Kai ita kan wallahi ba za ta dace laifin da za a koma da ita da ba ta sa hijabi ba. An tsoratar da su, saboda ne dole ne ku sa ƴaƴanku a waɗannan makarantu nasu. Dole ne ƴaƴanku su yi mu'amala da ƴaƴansu. Kuma a can wannan Child Rights Act, dokar da ke kare ƴancin ƴaƴa wannan da suke da'awarta, tana aiki tana da ƙarfi fiye da yadda kake tunani. Kai bari gaya muku da mata da ƴaƴa dokokinsu sun fi aiki fiye da dokokin da yakin mazaje a ƙasashensu. Za ka iya taɓa haƙƙin wani abu da sauƙi, amma in ka taɓa haƙƙin yaro duk kafofin yaɗa labarai za su ɗauka haka haƙƙin mata. Ba da wasu lauyoyi ƙosassu kamar alade sun fito sun ce za su kare su. Ce sam ba zai yi wa ana kaza kaza da ƴaƴa ba kaza kaza kaza. Sai da haka dole ne mu san waɗannan abubuwan. Allah ya kiyaye. Malam yake cewa ziyara ce ya kai ga irin waɗannan bala'o'i. Malam yake cewa wa hadhihi bidayatu diya, to wannan fa shi ne farkon tarwatsewa, farkon lalacewa kenan. Wal insilah da kuma fita attam cikakkiya min addini, daga addini. Daga lokacin da ka wayi gari baka da alaka da Qur'ani, baka da alaka da hadisi, baka da alaka da malaman farko, to farkon lalacewa ya zo maka da kuma fita daga addini. Walizalika, to don haka, famin mas'uliyatul ab ومن الأمانة التي تحملها أن يحفظ على أبنائه اللغة العربية. وانا دقى تكين موين بيكي كالقبع وانا دقى تكين أمانة كما ود شيء بين يأوكا يكي أيوة أعنش وانا نهرشين العربشي ليس مالا يكي شيء بين يأوكا تلو قرانا بركو بذاك أولياء كما تكفهن كل وازن أولي أولي باويكو كيش كنا كلنك كاومة كنا ريك أهمنت أنا سلي أنا كذا kasance wa akwai ranar da baka durƙusa ta haihu, wanne shiri kai na tarbiyyar waɗannan ƴaƴan, wanne shiri kai na gyara mutuncinsu. Dole ne a san duk waɗannan lawazin ɗin, don haka amana ce kai ka ɗauka, ba ɗora maka akai ba, kai ne ka ɗauka, ka san za ka iya. Don haka wallahi jama'a, salaf suna ƙarfafa dangane da auren wuri. To amma salaf da suke karfafa su yi wa ƴaƴansu aure da wuri, na farko suna ba su tarbiyya, na biyu kuma rike wa ƴaƴan auren suke yi. Yanzu mutane da yaro ya taso sai a ce aure aure, ai ai aure da wuri, ai haka aka ce salaf, ai haka aka ce addini. Matsalar auren ne kawai da wuri ya yi daidai da irin na salaf. Agama da waɗannan sakamakon wannan ne yake faruwa, shawarar gari yaro ɗan shekara 18 sai a yi mishi aure, bayan kwana biyu sai ainihin wulaƙanta matan, ko kuma da ƴaƴa nan ya zubo su bai damu da su ba, bai san mutuncinsu ba, ba abin da ya dame shi. Ƙarshe ya wartake ta, shi kuma ya shiga uwa duniya. Amma ita uwar Allah Allah take, ai marmaza a yi mishi aure, saboda ka a ce mun gaza, ai marmaza a yi marmaza, an manta cewa kafin auren tukuna an shirya mai yadda zai iya riƙe auren, su kawai abin da suke gani yaro ya balaga, kawai ya kamata a yi mishi aure don kada ya lalace. To ai lalataccen ne tukuna, domin rashin yi mishi tarbiyya ita kanta lalacewa ce, lalata ce. To kuma sai aka ɗauko wata aka ɗora nauyinta a hannun shi, ana nan bayan shekara guda kuma sai ga ƴaƴa ko ga ƴa ko ga ƴa ko makamantan haka nauyi ya ƙaru. Me zai biyo baya? Shi ne za ku ga al'ummarmu za ta ci gaba da kasancewa yadda muke ɗin nan, mu da ake kira Hausawa ko mu da ake kira Musulmi ko mu da ake kira ƴan Arewa ko Hausa Fulani ko wane ne. Ai ta tara ƴaƴa kwatsam a cikin zamantakewarmu, amma al'amarin tarbiyya kuma babu. Domin mai amanar da ka ɗauka da za ka iya kiyaye ta ba. Don haka gaskiyar lamari jama'a, ina goyon bayan mutum ya ƴaƴan shi aure da wuri, amma da sharaɗin na farko ya yi musu tarbiyya, na biyu in an yi auren ya san cewa al'amarin auren gaba ɗaya yana a hannun shi ne, kuma zai rinƙa kula da su. Dubi Annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ɗauki As-Sayyida Fatimatu Zahra ibn Ali, aure ne aka yi musu na wuri, aure ne na zumunci. Amma sai Annabi sallallahu alaihi wa sallama sai gina musu gida a cikin gidan shi. To ba wai kula da su game da sallah asuba ba, hatta sallar dare na filfili Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana sa ido yana kula da su game da su tashi su yi waɗannan sallolin. Jama'a mun fahimci wannan da kyau? To in ya zama wannan jama'a, yaushe ake magana game da irin yadda kai ake watsi da ƴaƴa a yanzu? Kawai yaro an yi mishi aure, eh yana da sana'a, ai sai ka gane cewa ai yaron ya yi albarka, ya yi albarka saboda yana iya ci da iyalin shi. Amma shi jahili ne, ita jahila ce, sannan ana nan kuma wani nauyi ya ƙaru. Lallai ne iyaye sun ɗauko kansu wannan amana sai su yi ƙoƙarin riƙe ta. Sannan wa an yu'allimuhum al-lughata al-arabiyya kama yu'allimuhum al-qur'ana al-karim wa sunnata al-mutahhara. Kuma lallai ne iyaye su karanta da ƴaƴansu harshen Larabci kamar yadda suke karantar da su Al-Qur'ani da kuma sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama mai tsarki, li yuhayyi'a lahum al-jisra al-wasil lahum bi dinihim wa ummatihim, domin su kinta wa su shirya wa ƴaƴan nasu gaba wadda za ta isar da su ga addininsu da kuma ainihin wato al'ummarsu. Wato da gwargwadon yadda kake shirya wa ƴaƴanka su koyi harshen Larabci, da gargwadon yadda kake shirya musu wata gaba wadda za ta tsallakar da su inda za su tafi, inda ƴan uwansu musulmi suke, inda addini yake, inda aito rahan Allah take. To jama'a, kun ji wannan shi ne fiƙhu na biyu daga cikin fiƙhun da muke ɗiba ko? yanzu jama'a kun fara fahimtar me ake nufi da ilimin fiqh sirra, shine wani ilimi ne da zai karantar da kai tarihin a takaice amma ingantacce, sai zo yana ciro maka ilimomi waɗanda zai gina maka rayuwarka ta duniya da lahira. Wannan dama ita ce babbar manufa ta karatun tarihin Annabi sallallahu alaihi wa sallam, dan ba wai za a karanta ne kawai a ji a girge ga kai ba, sai ake an karanta a kwaikwayi Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Kaga dai wannan daukan shi aka kai shi daji kauye yana karami, to amma daga cikin hikimomin haka kaji idda malam kuma ya jamu zuwa ga fa'idoji masu yawa. Sabisan fa'ida ta uku, sha Allahu subhanahu wa ta'ala an yatayassara li Halimata radiyallahu anha islam ko islam turbi'uhu, Allah madaukakin sarki ya nufi ya sauƙaƙe wa Halima ɗa wanda ainihin wato za ta je domin ta shayar da shi nono. Haka Allah ya nufa. Sha Allahu subhanahu wa ta'ala Allah ya tayassara li Halimata ku radiyallahu anha islam turbi'uhu, haka Allah mai tsarki da ɗaukaka ya nufi wato ba zai sauƙaƙe wa ba zai baiwa Halima damar ta samu ɗa wanda za ta shayar da shi ba, wani shiri ne Allah yake mata, kamar yadda Bahaushe ke cewa wani hanin da Allah baya ne, to sai Halima ta fito sai ba ta samu ɗan da za ta shayar da shi ba. Walamma hammat bil khuruj min makka, da ta yunƙura za ta fita daga makka, adat li akhdhi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kowa aka zo za a karɓi Annabi sai aka ce bayi da uba, wannan bayi da uba ba zan samu turn over mai kyau ba, ba za a biya ni da kyau ba, lamarin za a yi ta bada haƙuri ne a ce maraya ne, in Allah ya albarkace shi kaza kaza, kowace ta kauce. Halima ta kewaya kakkaf sai ba ta samu ɗan da za ta ɗauko ba, shikenan adat li akhdhi muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sai ta koma don ta ɗauko Muhammad, to ya ta iya, ko kun fahimta jama'a, wato ta ɗauko shi ne akan tunda ba yadda ta iya. Wal'allaha kanat karihatan li dhalika fil bidaya, wala yace mai yiwa ma kamar abin ya zama mata dole ne kamar tursasa ta aka yi. Falamma akhadhathu, ya ma da ta ɗauke shi, wa arasathu, ta gano wane ne take ɗauke da shi, ta massakat bihi, sai ta riƙe shi ƙwarai da gaske, wara'at anna maslahataha wa maslahata usratiha fi tamassuki bi hadha at-tifl al-mubarak alladhi a'radat anhu jami'un niswa fil bidaya, sai ta ga cewa ashe duk gaba ɗayan buƙatunta da buƙatun iyalanta gaba ɗaya sun tattaru ne a kan riƙe wannan ɗa mai albarka wanda duk sauran mata suka kau da kai. Da ta ɗauko shi sai ta ga duk asiri ya rufu, aka zo ana matsa ana tatsar nono, nonon dabbobi da ake tatsa, a ga ana ta tatsa ran nan nono bai ƙafe ba, duk an cika bokitan gida da jarkokin gida. Lafiya Halima ta ce wa ‘yarta, lafiya, sai to ina dai ban taɓa ganin haka ba, kashe gari na dai haka, kashe gari haka, sai Allah ya ƙyanƙyasa mata abinci sai ta ce ko dai yaron nan ne. Ko kun fahimta jama'a, kun ga yadda Allah yake wa mutum aiki. Allahu akbar, sai malam ya ce wala na an na tasawwara halaha, to mu ɗan tsaya yanzu mu suranta halinta, wa hiya ta'khuluhu ala madadi, a lokacin da ta ɗauko shi a bisa tilas ɗin nan, a bisa ɓacin rai, ka ƙaddara kai ne kun zo neman abin da ake so. Ko kun fahimta jama'a, ƙaddara yanzu bari ni misali wanda ba a fahimta tunda majalisin namu samari sun fi yawa da sauransu. Kun tafi za ku yi aure a wani gari wanda yake da kyawawan 'yan mata, kamar sai wani dattijo da shi ya sharɓanta cewa shi sam ba wanda zai ba 'yar shi, sai dai baka ita a ƙudunduna ka je ka ga abin da ka aura, kowa aka zo sai kauce kai ina tunda zai kwashi abin da bai sani ba, kai ina shi kenan. Sai ɗaya ya zo ya kewaye garin kakkaf, samu ko ƙwaya ɗaya ba, ce to bari dai in yi ƙarfin hali, Allah ya kiyaye. To ka ƙaddara irin wannan halin, shi ne malam yake cewa wala na an na tasawwara halaha, da ɗan tsaya mu suranta halin da Halima take, wa hiya ta'khuluhu ala madadin, a lokacin da ta ɗauko Annabi a bisa dole ɗin nan, a bisa ɓacin rai, a bisa damuwa, ba a gamsuwa ba, wa tukhatibu nafsaha qa'ila, kuma mu ƙaddara kamar tana magana da kanta tana cewa ma balu hazzi al'asir, menene ya samu rashin rabo na ne cikin tsiya, me yasa ni ban da rabo, me yasa kuwa ce ta je ta rabauta, menene ya same ni ne? Kullum musuwa ya jibna rayata gunna, dukkan mata suna samun abin da suka zo nema, inna ana sai ni ce kadai abin da ya cancanta in samu. Hiya la ta'lamu ma fi tayyatul ghaib min al-khair, malam yace bata san abin da ke kudindina a cikin wannan alheri ba. Wana aksara ma nuwajihuhu nahnu min mithli hadhihi al-mawaqif, kaji malam da ya gama tarihin ya gama wannan sharar fagen sai ce me yayin waitin irin yadda mu ma muke fuskanta haka, wato mu ma so da yawa muna fuskanta irin haka. Ina fatan mun gane fi hayatina al-yawmiyya, a cikin rayuwar mu ta yau da gobe, mu lihu ala talabi shay'in, mu naki ilhah naki, mu naki akan neman talabi amrin, akan neman wani al'amari. Wa nahnu la nadri ayna al-khayr, ba mu san inda alheri yake ba. Wa hadha yudhakkiruna bi qawlillahi ta'ala, wannan na tunasar ce mu maganar Allah madaukaki da Allah yake sa'asa an takrahu shay'an wa ja'ala Allahu fihi khayran katira, so da dama kukan kyamaci abu sai kuma Allah ya zuba alheri mai yawa a cikin shi. Wa yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala, Allah mai tsarki da daukaka yana cewa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum, so da dama ko kuma wani lokacin sai ku kyamaci abu sai ya zama shi wannan abin shi ne alheri gare ku. Jama'a ku tuna wannan aya, sannan ku kaddara wannan halin da Khadija ta shiga. To me ake so Halima ta shiga, to me ake so kai kuma ka tuna a nan, shi ne ka rinka tunanin ranar da ka samu kanka irin wannan halin. Kar ka rinka saurin yanke shawara, idan ka ga ka kada karaya ka kada karaya abin da yayi ba, sai ka ba sai ka ce bari kai ka zabi. Da akwai ɗalibin da ya kai shekara 10 yana neman university bai samu ba, amma da ya apply FCE zai samu, da ya apply polytechnic zai samu, amma shi ina yake so ya tafi university. A cikin shekara 10 din nan ya isa ya kammala polytechnic, ya kammala masters, ya fara PhD, amma ya ki. Can wani sai ka ga ya daure, wannan da ya daure din nan yanzu mai sai wuce da sabuwar mota, akan cewa shi lecturer ne ko senior lecturer ne, amma ajin su ɗaya da wancan. Shi kuma wannan yana nan yana jin haushin kowa, yana jin haushin komai, yana jin haushin hatta kanshi. Jarida in ya gani a ƙasa sai ya harare ta, yana jin haushin komai ne a rayuwar shi. Me yasa? Saboda Allah shi ya yi hukunci, Allah ya yi nashi hukuncin, ya ƙi karɓar hukuncin Allah. To ka duba ka gani, irin wannan na faruwa ko ba ya faruwa? Na faruwa, to mu tsaya ne nazarin wannan. Shi ne sai malam yake cewa wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu, babban sahabi Abdullahi dan Mas'ud, Allah madaukakin sarki ya ƙara mishi yarda, ya ce innal abda la yuhimmu bil amri min at-tijara wal imara hatta yasira laha, ko hatta yasira lahu. Haka ne, lallai bawa yakan bada muhimmancin wani al'amari na kasuwanci ko neman shugabanci har sai wannan abu ya sauƙaƙu gare shi zai yi. Fa yanzuru Allahu ilayhi, sai Allah ya dubi bawan ko kuma ya dubi wannan alheri. Fa yaqulu lil mala'ika, sai Allah ya ce mala'iku asrifuhu anhu, ku kawar da wannan abin wanda ya tazo akan ya samu daga gare shi. fa inni yassartuhu lahu adkhaltuhu an-nar, wannan abin din na sauƙaƙe mishi shi yayi shi, to zan shigar da shi wuta, ƙarshe abin zai kai shi wuta. Fa yasrifuhu Allahu anhu, sai Allah ya kawar da wannan abin. Fa wazillu yatiru, sai wannan bawa sai ya ainihin ci gaba ya tatayyaru yana ta canti, ya ƙulu yana cewa sabaqani fulan, na ga wani wargani da hani fulan, ɗana ne zai yi min makirci, wani ya zai yi min makirci. Wa ma huwa illa fadlullahi azza wa jalla, a halin da san cewa fadlan Allah ba ce. Ko kun fahimta da nan? Ka je ka yi cinikin mota, za ka je kai kuɗi, shi kenan, kawai sai wani ya zo sai kara maka a mashin ɗinka, kara maka, ko ya tsaya kuna ta kayaniya, kana zuwa sai aka ce a cikin yin za a rubutawa na rasul ya biya sai ta ce ai dan a caban nan ne shi yamin bakin ciki kashin tsuwa yake da shi mai yiwa ita wannan motar ita za ta yi maka sanadin shiga wuta amma kuma Allah ya so ka da rahma haka sai kawar da wannan sayayyar motar ya ke so duk lokacin da ka yunkura ka yi abu ka ga bai yi ba to ka roƙi Allah cewa Allah ya za'a maka abin da yake shine alkhairi amma kar a manta ya zo a cikin sunna ayin istikhara to duk abin da kai istikhara ba za ka taɓa da dama dangane da shi ba matuƙar istikhara ta yi a bisa da ake santa dan yake wa min lutfillah bi ibadihi annahu yuqaddiru arzaqahum bihasabi ilmihi na daga cikin tausasawar Allah ga bayin shi Allah yana kaddara arzikin bayin shi ne da gwargwadon yadda shi ya sani bi maslahatihim yadda ya san cewa abin zai amfane su la bi hasbi muradihim ba da gwargwadon yadda su suke da shi ba fa qad yuriduna shay'an bayin Allah sukan nufi abu wa ghayruhu aslah amma kuma sai ya zama wani wannan abin shi ne ya fi alheri fa yuqaddiru lahum al-aslah sai Allah ya kaddara musu wanda ya fi alheri din wa in karihuhu ko ba ainihin wato sun ƙi wannan abu amma sai Allah maɗaukakin sarki sai ya zaɓan musu shi lutfan bihim don tausasawa gare su wa birran wa ihsanan da kuma kyautatawa da mutuntawa da Allah zai musu fa fi mawqifi halima hadha درس لنا باننا لا نعلم عواقب الامور اكيد wannan matsayi da Halima ta shiga Halima ta karbin hali ta yake zuciyarta ta dauki abin da asali ba shi ta so ba to akwai kyakkyawan darasi gare mu akan cewa ba mu san yadda karshen al'amura zai kasance ba wala nadri ayna alkhair ko mun san inda alheri yake ba fa kam min amrin nas'a ilayhi jahidin so da dama akwai al'amuran da yake muna kwazo akan mu same su cikin kokari ya huwa yusarrafu anna amma sai zama an kawar mana da wannan abu wal khairu fi sarfihi sai zama kawar da abin shine alkhairi wa ma'a zalika amma kuma tare da haka nahnu natabayaq sai mu rinka jin kunci wa nata'affaq sai mu rinka samun damuwa fi ghaflati saboda muna cikin ghafala anna alkhaira kullu alkhair indama salimna min hadha al'amr mun gafala akan cewa alheri dukkan alheri ya tattaru ne a yayin da muka sallama wa wannan al'amarin da Allah ya zaɓa mana kawai anan alheri ya taru to amma sau da dama sai mu gafala ka ji mutum ya ta ƙunci ya ta ɓacin rai ya ta maganganu marasa daɗi ina fata an gane wa qad na'ribu an shay'in sau da dama mukan kawar da kai game da wani abu wa nansarifu anhu mu kai da wuri wato mu ba da baya game da abin wa na'khudhu ala kurhin ma'aunin karɓi abin a bisa dole wa madadin da ƙyama ko wa aballahu azza wa jalla sha'anuhu illa an yuhaqqiqa lana alkhayra fihi amma sai Allah madaukakin sarki ya ki yadda muke so din sai ya tabbatar mana da alheri game da wannan abu lidalika dan haka fa maqamul abdi at-tafwid ila man ya'lamu awaqib al-umur abin da yake kyakkyawan matsayin da ya dace bawa ya ɗauka shine ya sallama wa Allah wanda shine ya san ƙarshen al'amura ya riba bima ya ikhtaruhu kuma bawa ya yarda da abin da Allah maɗaukakin sarki ya zaɓa mishi an gane ku lahu allamul ghuyub domin Allah shine masanin gaibi gaba ɗaya ya warji fi zalika husnul aqida kuma ya yi fatan kyakkyawan ƙarshe fala taqtarih ala rabbik dan haka kar ka rinka nuna wa ubangiji abin da ya dace maka shine iktira cewa Allah ni kaza yafi dacewa da ni fala taqtarih ala rabbika wala tas'al ma laysa laka bihi ilm kuma kar ka rinka tambayar abin da baka da masaniya akai bal is'alhu sai dai ka roki Allah subhanahu wanda yake tsarki ya tabbata gare shi an yuhsina laka al-ikhtiyar Allah ya kyautata maka zabi wa an yardiya wa an ku yardiyaka bima yakhtaru laka sannan Allah madaukakin sarki ya saka maka yardar shi a cikin abin da ya zaba maka wa kam min alkhair tahaqqaqa li halimati sa'adiyya alheri nawa ne ya tabbata ga halimati sa'adiyya radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda bi sarfil atfal anha saboda kawar mata da jaliran nan da Allah ya duk inda ta haraba ta samu ba duk inda ta haraba ta samu ba ba sai ga tana bacin rai ba tana damuwa ni yau ko dai na fito daga karkasa ne ban da farasa a yau ni ne misali ba gan gani irin wannan da dan adam a al'adance ga galibi ashe waɗannan yaya da suka yi ta kaucewa ba ta samu ba ashe alhurai ne masu dindin yawa suka nufi halima ya ta tawajjahu ku haka ne ya tawjihiha nahwa hadha at-tafl al-yatim alheri nawa ne ta samu wajen fuskantowar da ta zuwa ga wannan yaro maraya alladhi fihi khairuha wanda alherin ta gaba ɗaya yana cikin wannan yaro wa khairu qaumiha da kuma daraja da alherin mutananta abadad dahari har ƙarshen duniya duk inda za a yi tarihin fiyayyen halitta sai an yi tarihin halimatu sa'adiyya dole duk inda za a yi tarihin annabi sallallahu alaihi wa sallam sai an yi tarihin ƙabilar halimatu sa'adiyya su ne banu bakar ibn sa'ad sa'adawa sai an yi maganar su saboda wannan darajar tasu ne fa har yanzu muka ji mun karanto a baya ana ta kwazon a gano ina ne asalin nauki'in nan saboda asalin jama'a wuri ne sa'adawan wato wuri ne mai faɗi to amma gidaje ne irin gidajen ƙauye nan gida uku can gida huɗu can gida biyar to an tabbata a nahiyar nan ce don ga nahiyar tana nan har yanzu to amma ana so dubbabbe a gane ina ne a yanzu me yasa aka yi wannan binciken me yasa ba a gano inda aka shayar da sarki Fahad ba me yasa ba a gano inda me yasa ba a dama ana bincike game da waɗannan abubuwan ba saboda abin ba shi da wata alaƙa ba shi da wani muhimmanci amma game da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama komai alkhairi ne Allah ya ƙara tsira da aminci gare shi ba mu saurara a nan idan akwai tambayoyi sai a gabatar da su insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya taimaka na'am na'am malam na'am sallallahu alaihi wa sallam na'am wato shi annabi gare shi mu'jiza ce sallallahu alaihi wa sallam ita halima gare ta karama ce to ko haka na iya faruwa a yanzu babu shakka haka na iya faruwa ka kiyaye ba ma ga mutum ba malamai suka ce har ga dabbobi ba za ka ga wata dabba ka ji tausayinta ka kamo ta ka zo kai magani kai mata kaza kai mata kaza sai da albarkacinta wasu alherai sun zo maka sai da kullum gidanka kuna kwana da yunwa da kai da matarka da tsohon ciki ran da aka yi gari kun haihu ba ku ce a kawo ba fa ba ku ce muna da bukata ba kun ƙara yawa neman a ran nan amma sai da kuma ran nan ne za ku kwana cikin wadata shi da ya zo baƙo kafin na gari ba ya fi ku yawan suturu ko kuna ta yawo da tsohuwar riga ba wanda zai tausaya muku wata tsohuwar tana can tana haɗa su ne biyu da sisi da kaza za ta kawo mishi sababbin kaya amma kai da ka haife shi ba a jin tausayinka ko kun fahimci wannan yana faruwa gaskiya saboda Allah saboda wani alheri da ka jawo gidanka sai ka ga ainihin gidan ya yi albarka yana faruwa na malam wa alaikum salam na'am 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 bangane idan muka gina makaranta yau to wallahi ba a ci gaba ne da yin gaya muku wani abu ku ji da kyau wannan magana kuma ku ɗauke ta yanzu gare ni don har an saka ni a board ɗin wata makaranta irin haka a Makka a yanzu hatta a Makka jinsiyat mutanen ƙasashe buɗe makarantu suke yi su ɗauko syllabus ɗin gwamnati ta zo ta yi musu rijista in ta yi musu rijista sai su karantar da ƴaƴan dukkan syllabus ɗin na ainihin ƙasar Saudiya sannan sai su ɗibo syllabus ɗinsu da kuma ɗinkin suturu irin nasu ba irin na Saudiya ba sai Hausawa suka buɗe sai aka ɗauko wani aboki na aka sa shi director shi ne sai muka samu wani yaro Bahaushe ɗan nan Makka sai muka sa to ni ina daga cikin board ɗin makarantar za ka zo da ƴaƴan Hausawa irin kayan Hausawa suke sawa. Indiya su suka fara yin haka, sannan mutanen Sudan suka biyo bayansu, mutanen Bangladesh shi ne Hausawa su ne yanzu suka fara. Idan yanzu muka ce za mu buɗe makaranta a Najeriya, ƴaƴanmu su sa dogayen kaya, su sa komai da ya dace da addini da al'adar mu, ba ci baya ba ne, ai dama asali ba su tarabba ce syllabus ne. Kuma wallahi jama'a, standardizing in syllabus ko ya fi komai sauƙi fiye ma da fitiru. Domin matsalar da ta faru, yanzu malaman makarantar ba su nan burjik, abin da kake buƙata ka je ka ɗauki waɗannan da suka gama digirorin nan, sai ka je ka kai shi FCE, sai su PGD, ko wani ne wani ne, PGD ko shi ne postgraduate diploma a ilimi a education. Shi ke na yaji ya karanta business admin, to zai iya karantar da mathematics, zai iya karantar da kaza, zai iya karantar da kaza. Makarantun gwamnatin an ɗauke su nawa ake ba su, ana ba su 2017, 2015, wani lokacin 2009, makamantan haka. Sai ku ku zo ku sanya wa makaranta farashin da za ku samu kuɗi, ku biya kuɗi. Ƙarshe sai naku makarantun sai su waye gari. Ba wai ma su fi na gwamnati kyau ba, a'a, na gwamnati kan dama tuni galibi sun lalace a ƙasar nan, amma galibi makarantun kuɗi su ne ake gani ko to makon duka tsara sai su fi. Saboda haka ƙarshe me zai faru, gwamnatin za ta dawo randa za ta gyara jama'a, za ta dawo tana son ta kwafa da gare kuɗi. Na gaya muku wani lokaci da tsohon gwamna sabon mataimakin shugaban ƙasa ke nuna na Disamba yadda ya ce ni na je akan wannan makaranta, ya ce yana son ya ga profile ɗin makarantar. Ni ko na ɗauko komai in sa ranar har da laptop ɗin ta na tafi. Wani na mishi ya ce ke amma ina ka samu wannan syllabus haka, na ce na jihar Kaduna na ɗauka, amma sai ni modify na gyara shi to my own test, na sassaƙa shi na gyara shi. To amma wannan malam albani randa ka fara za mu baka malamai noma gudunmawar mu kenan. Sannan kuma wannan abu in ya tafi ya ce matuƙar muna cikin gwamnati, to za mu juye mu kuma mu ɗauko wannan naka syllabus ɗin mu sa. In ya ce wannan in aka yi shi ya ce ba musulmi ba har kirista fi ya da ya karɓi wannan duk da akwai karatun addini a ciki. Ashe kenan kar mu taɓa jin na ƙasa a lokacin mu za mu ce za mu gina makaranta, wani saka addininmu da al'adunmu da tunani irin namu. Yanzu watan da ya wuce gwamna O'Hakim na ainihin ƙasar Imo na jihar Imo ya mayar da dukkan makarantun missionary makarantunsu da aka karɓa 1970s. Ya ce saboda sun gano cewa waɗannan makarantu na missionaries suna karantarwa da tsari da ilmomi da tunanin da tun da aka karɓa sai ga gane asara ake yi. Sai ka zai faɗa ka saboda su dama duk ƙasa ɗaya ne, al'umma ɗaya, addini ɗaya. Ta abin da nake so in ce mu ma ai a nan muna da makarantu irin waɗannan a lokacin nan. A nan salon garin Zare Yarbawa sun kasa makaranta daidai da makaranta ta missionary, su kuma sai suka kafa ta ta musulunci ce da tunani na musulunci da komai. Ta fi kowace makaranta a lokacin, aka ce za a ɗaukan ɗalibai lokacin har sai an yi kora. Ya kai wata shekara sai da aka taɓa rufe makarantar saboda kowa ya zo da ɗanshi don yake so a ɗauka. Amma lokacin wannan 1970s lokacin na gwamnati ta ce duk wata makaranta private, duk wata makaranta ta addini, duk wata makaranta gwamnati za ta karɓe ta. A lokacin kuskuren da suka yi shi ne ni a cikin bincike na wanda na yi da ni jama'a dole ne mu rinƙa yin abu muna tunani. Akwai mu kwalif da na rubuta mana a cikin abubuwanmu na makaranta saboda tunanin wata ran haka za ta iya faruwa ko ba mu duniya, a ce gwamnati ta zo ta ce za ta karɓe, sai na samar da wasu shafuffuka na bayanai da shawarwari. Gwamnati ba karɓe makarantun talakawa take ta ce za ta siya za ta saka su a ƙarƙashinsu ba, a'a, za ta ce ne za ta sa ido wajen gudanarwa. Shi ne aka yi a Ingila, to shi ne yake faruwa a Saudiya. Yanzu a Makka in ka je za ka kafa makaranta private school, gwamnati ta ce ga sharuɗanta in ka cika sai ta ce to shi kenan, amma duk da haka za ta sa ido kuma za ta rinka aiko da malamai. Domin ka kawo mata yanzu ci gaba ne, duk da kuɗi za ka rinka karɓe, amma ka kawo mata ci gaba ne wajen karantar da al'ummarta. To ita kuma za ta rinka sa ido don ne dan kar ai wani abu wanda ba daidai ba ko wani abu wanda zai cutar da tarbiyyar waɗannan ƴaƴa dan ƴaƴanta abin da gwamnati take kenan amma ka gina makaranta gwamnati ta karbe ka gina asibiti gwamnati ta karbe karshe wata gwamnati in ta zo sai ta ce waɗannan abubuwan ba priorities din ta bane dan sarki goma zamani goma wata gwamnati ta zo za ta bada muhimmanci ga ilimi ko ita ce za ta karbe makarantu irin wannan idan wata gwamnatin ta zo sai ta ce gaskiya ita ilimi ba shi ne priority ta ba shi ne babban muhimmancinta ba to yanzu ne zai faru kuɗin da ake dankarawa wajen waɗannan makarantun ba za a ci gaba da dankara su ba kenan to kaga makarantun kuma sun yi yawa don haka sai su yi ƙasa abin da ya faru da gwamnatin ƙasar ke sai kuma ta zo ta ce asibitoci in kuma ta bi duk waɗanda suke da private hospitals aka bi aka siya aka karɓe suka zama ƙarƙashin gwamnati ana tunkuɗa kuɗi wajen harkar lafiya in wata gwamnati ta zo sai ta ce ita kuma noma ne ba ta muhimmanci to ita kuma ta ce duk za ta bi gonaki ta siye so abin ba zai yi ba shi yasa kuma ga suka kawo wannan harka ta privatization duk da akwai yahudanci a cikin harkar amma kuma akwai iya kula da harkokin yanzu ka dubi Nikel gashi ta mutu amma ga MTN tana yi ga Etisalat na yi me yasa saboda da gwargwadon yadda mutane suka zuba jalinsu da kudinsu a cikin abu suke bada muhimmanci game da shi don haka ni abin nake gani ko misƙala zarratin ba zai jawo mana ci baya ba ƴaƴanmu ba za su tashi suna da ash-shu'uru bin naqas suna jin su ba su kai ba ko kuma a tafi jami'a a haɗu wuri ɗaya a rinƙa samun matsaloli game da ƴaƴanmu a'a hasali yanzu akwai makaranta Hassan Gwarzo a Kano da ire-irensu ƴaƴan wannan makaranta sun suka tafi jami'a galibi sai a ga sun yi excelling sauran sun zarce sauran ɗaliban da suka taho tare amma makaranta ce ta boko amma a bisa tunani na addinin musulunci don haka dole ne ma musulmi su tashi su wannan don su tsarewa kansu tarbiyya da makarantansu domin lokacin da aka kashe makarantun missionary a ƙasar nan sai su mission ɗin sai suka shigo wata riga don dama asalin makarantun su ba an yi su don samun kuɗi ba ne an yi makarantun ne don a tsare imanin ƴaƴan kiristoci sannan kuma a jawo waɗanda ba kiristoci ba su shiga cikin kiristanci asalin makasudin makarantun kenan to kaga gwamnati ta karɓe yanzu wannan makasudin ba shi ko sai suka ce su koma suna kafa makarantu kuma private kuma ba za su danganta su ga addini ba tunda gwamnati ta ce ban da yin haka shi yasa ai yana daga cikin hikimar gaskiya wallahu alam da na hasasa shine makarantar mu ban yi mata wani abu wanda cewa makaranta ce ta islamiyya ko makaranta ce ta addini a makaranta ce ta kimiyya da fasaha amma with islamic ethics da ɗabi'u na addini wannan ku an yarda ko ne nan za ka iya sayan mota ka kalika mata stika ta la ilaha illallah amma dai almuhim wurin rufsarki ka sa lamba ta lamba ka sa lamba da ka sa la ilaha illallah ka sa a wuri ba su kama ka ko kuwa wato saboda haka gaskiya saboda Allah kuskure ne gwamnati ta ce za ta karɓe makarantu su kuma jama'a kuskure ne su yi tunanin cewa ba za su yi makarantu daidai da tunaninsu ba to yanzu kiristoci ga shi ne sun yi makarantu makarantu ne na kiristoci da asibitoci na kiristoci da clinics na kiristoci da makamantan haka amma kun san me yake faruwa tunanin din na kiristoci ne amma sunayen sai a sa comprehensive sai a sa destiny sai a sa wane ne amma duk mu kiristoci ne da mallakar su da komai sannan duk inda musulmi suke rikici game da wata makaranta in suka daga rasiyar kiristoci sai su aiko asiya sai su batta da wannan sunan nata da aka santa ba za su canza mata ba amma sai su kawo malamai kiristoci duk inda musulmi ya daga wani asibiti ne siyar ko families ko menene sai su turo sai a siya amma sai su bar shi da wannan sunan shikenan sai a ci gaba amma sai ka zo ka ga kuma ma'aikatan yanzu kiristoci ne sai suke da kaso mafi tsoka ɗan kaɗan ne musulmi a ciki Allah maɗaukakin sarki ya tsare da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.